Ɗan tsiya.
Maɗaurin ki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili zai fara ne da waɗannan tsokaci da wasu mata suka yi wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a bayan da suka saurari shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
Assalamu alaikum. Sunana Aisha Ismail Jibrin Antidada, na tare da GNI Greater North Initiative Forum. A tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, wannan tsintsiya ba za ta haɗu ba mu ɗauri ɗaya sai iyaye sun duba yanayin tafiya. Mu iyayenmu sun samu makaranta, iyayenmu musulmai ne, sun samu makaranta, makarantar boko inda muke haɗuwa da musulmi da krista da wanda ba shi da addini ma, duk mun zama muna tare. Amma yau san mu ɗin, yau zamaninmu ne ya zo, sai kowa yana ware ɗanshi. Musulmi ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar musulunci, kristan ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar kristan. Kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su haɗu a duniyan nan guda ɗaya su yi mu'amala tare. Ina ga iyaye suna kuskure. Ya kamata a zauna a duba, gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya, domin tun yaran nan suna ƙanana an riga an girmar da su da ƙiyayyen juna. Ta yaya za su girma a ce su so junansu? Ina ga ya kamata gwamnati ta zauna ta ɗauki wannan abu da ƙarfi, kuma a duba yanayin tafiyan. Kar mu bar gurɓataccen al'umma a baya. Ya kamata a duba yanayin tafiyan, inda iyayenmu sun tada mu yanda muke tada ƴaƴanmu, da me zai faru a yanda muka tashi ma yau Boko Haram ya fita tsakaninmu. Yau fitintunu sun fita na addini, Jos ana yi, Adamawa na yi, Kano, Kaduna na yi, ko ina na yi, mu fa mun tashi ne tare muka tashi. To waɗannan kuma da muka raba su tun suna ƙanana, me muke tsammani za su tashi a ciki? Muna ƙoƙarin mu kyautatawa ƴaƴanmu, amma a lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa. Mu duba, akwai yara fiye da miliyan 2 wanda Boko Haram ta raba su. Yaran nan sun tashi ƙanana ne, basu san inda suke ba, basu san cin su, basu san shan su ba. To yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din, menene suka sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa? Sannan kuma already masu su riga sun tashi ma a rabe ne. To ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa? Kuma muna tunanin mu arewa in particular, muna tunanin mu muna da adalci, muna iya mulki. To dan da ka tayar da shi bai iya karban wani dan uwan shi, bai san darajar wani addini ba sai addinin shi kadai, ta yaya zai yi mulki akan wani addini? Ko wani addini ka ba ma yaro, ko musulunci ne, ko christianity ne ka ba wa yaro, ya zamana cewa ya san darajar wani addini. Amma wannan tarbiya da yanzu mu iyaye muke ba wa ƴaƴanmu, ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai, domin yaranmu za su tashi da wahala, matsanancin wahala, idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi akan su ba. Nagode.
Sunana Christy Dan Fulani Sonkur, ni community leader ce.
Daga wace jiha kika fito?
Daga Plateau State na Nigeria. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shine tare Allah ya yi mu. Ya halicce mu tun daga farko a duniyan nan. Mun zo mun samu kanmu a wuri ɗaya. Bai kamata kuma mu raba juna ba, mu raba kanmu ba. Bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya tsamu a ciki ba. Ya kamata mu yi zama tare. Akan haka yasa ina ma mata, iyaye mata, shawara, dan Allah na roke ku, kuma yayanku gargadi ku gaya ma mazanku kuma, dan Allah ƴaƴan nan duk inda suka samu kansu ɗaya muke, da musulmi, da krista, da mara addini, duk Allah ne ya yi mu, kuma hanya ɗaya za mu tafi. Ran da an ce baka nan shikenan ya ƙare, amma wanne gurbi za mu aje ma ƴaƴanmu gobe? Ɗan mu mata ba mu fita mun gaya ma ƴaƴanmu ko mazanmu gaskiya ba. Mazanmu kuma masu hira da juna, ya kamata mazanmu su haɗa kai da juna, mu zama ɗaya a nan arewa da kuma Najeriya duka. Mu dinga gaya ma juna gaskiya, mu mata mu ne buhun gaskiya, mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazanmu da ƴaƴanmu gaskiya. In ba mu ma gaya musu gaskiya ba, kun san zuciya ba ƙashi, kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu. Amma hakuri kowa zai yi da juna, dole ne a yi hakuri da juna, a zauna tare. Jinin nan fa da muna zubarwa, Allah yana gani, yana fishi da mu duka. Kar mu yadda fushin Allah ya soko a kanmu a arewa da kuma duka Najeriya duka.
Su zauna kar mu zaba al'umma ta
haka ne. Kafin mu fara tuna baya mun fara gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikare da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation da Turanci, Malam Halliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudummawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya, Malam Najib Tsafe. Za mu ci gaba daga inda muka kwana da furucin shi Malam Najib Tsafe da yayi akan yadda ake wasa ko kuma barkwanci tsakanin kabilu a da.
Idan bamaradi ya gaba gobiri misali wanda ke tsibiri ko tawa za ka ga yana girmama shi a matsayin cewa kai bawa na ne kai kaza ne, akwai wasanni na mu'amala da kauna juna a tsakankanin su. Yadda za ka ga ila a gida daya akwai wanda ba musulmi ba, akwai wanda yake musulmi. Ni daga nan na tafi na je har fadan sultan na maradi, na shiga har tsibiri, na je fadan sarkin gobirin tsibiri. A cikin yan uwan shi akwai wanda yake ba musulmi ba, amma babu wata angoma, babu wani nuna cewa a yanzu shi ba namu bane ko an makamanta haka. To idan aka dawo da mu'amala da yaukaka zamantakewa, in baka mu girman da Allah ya baka a matsayin ka da kai Isa, shi wannan a matsayin shi na John in bashi girman da Allah ya bashi za a zauna lafiya. In muka dauki koyi da irin shugabannin mu na farko irin su Ahmad Bello, ta cikin gidan shi yake bi ya wuce ya tafi masallaci sai ya tsaya. Akwai wani mutumin Shandam da ake cewa nan ministan shi ne, gashi gidan shi yana bayan masallacin Sultan Bello, amma zai wuce ya tafi masallaci sai ya tsaya sangai sakan ne da to mu'amala mai kyau da rike juna da daukan mutum a matsayin mutum, ka bashi girman da Allah ya bashi, shine abubuwan da za su ci gaba da kawo mana zaman lafiya. Kamar yadda Malam Raya ya bayani, wani lokaci inda matsalar take sai a ce an zo an tara jama'a a cikin birni, za a zo a yi magana akan zaman lafiya. Alhali waɗanda suke rigingimu suna wurare daban-daban inda su basu ma san me ake yi ba, basu ma san me ake yi ba, kila wata kungiya ce za ta shirya don neman wani abu ko kuma kila don neman wani a biyan bukatar ta. To ni abin da nake gani shine kyautata mu'amala tsakaninmu, kowa ka bashi matsayin da Allah ya bashi, shine abin da zai kawo mana a cikin.
Shi kuma Reverend Joseph John Hayat ya yi magana ne akan hanyoyi ko kuma matakan da suke ɗauka duk inda suka je, na ganin an ƙara fahimtar juna an zauna lafiya.
Shi yasa ma ba mu so mu zauna Kaduna mu kira su, muna so mu zo ƙauyen su mu ci abincin su, mu zauna mu yi tare da su, mu fahimci menene damuwar su ta wani hanya. Rokon da zan yi shine gwamnati ne take da haƙƙi ta yi aiki da kungiyoyi kamar namu a ko'ina, domin a nan za ta san menene jama'a suke ce. Haka idan gwamna ya zo suna ce sai kayi, gafa ana kuka amma ana ce sai kayi, ya tafi sa ce shi cikin gidan banza kawai yin iska kawai su suke cutar mu. Amma irin kungiyoyin nan da aka je ka yi zumunta da mutane za su iya fito su gaya maka damuwar su. Kagan idan akwai hanyar za ka ta aukawa gwamnati ta fada muka je guri kaza, mun gane suna da damuwa kaza, suna da damuwa kaza, ko damuwar su shine masarautar su na da damuwa, ko damuwar su shine hakimin su ba biya su albashi ba, to mai wadannan duk suna hada su kawo fitina tsakanin mutane. To duk wadannan ne muke kokarin yi don mu taimaka. Roƙon mu shine gwamnati ta fahimci daraja da ko kuma amfanin irin wannan duk kungiyoyin nan da suke kewaye, don Kaduna ma ta riga ta zama kamar cibiyan kungiyoyin nan na aiki na arewacin Najeriya. To ba za a kasance da kungiyoyin nan suna aiki ana samun nasara sai a dinga samun barkewan fitina ba. To gwamnati tana iya taimakawa a dinka, ba lallai ita ta yi ba, domin kada a kawo siyasa a ciki, amma amfanin ta shine ta taimaka domin jama'a su yi abin da su zo na lafiya. In su zo na lafiya ita za ta riba da za ta yi musu aiki.
Shi kuma Malam Halliru Abdullahi Maraya ga abin da ya ce.
Kamar yadda Zurabran ya magana rashin aikin yi, duk inda ake tashin-tashina to babu shakka za ka ga cewa ma'aikata ne yanzu suka yi mene suka ragu, domin me za a kona kamfani, za a kona masana'anta, wani kuma zai ji tsoron kar a kona ya rufe, duk zai sallami ma'aikatan nan, ko bai sallame su ba ba zai iya biyan su albashi ba sun watse. Kaga yanzu kenan waɗanda da suke da aiki sanadiyar rashin zaman lafiya yanzu sun dawo ba su da aikin yi. Za ka ga rashin zaman lafiya yakan ƙara kawo rashin abinci a ƙasa. Daka kake ganin Najeriya ɗaya daga cikin abin da ya sa muke fuskantar ƙarancin abinci yanzu shine rikicin da ake yi a arewa maso gabas da yawa. Tun daga shekara ta 2009 zuwa yanzu wasu basu noma gonakinsu ba, kaga da sun noma da abinci ya ƙara yawa a ƙasa, da babu shakka farashin shi yayi ƙasa fiye da yanda muke fama a yanzu. Saboda haka rashin zaman lafiya yakan kawo mene tsada da rashin ma abinci a ƙasa, sannan babban abin ga rashin albarka a ƙasa saboda yawan zubar da jinin ɗan adam. Allah ya kiyaye.
A tuna fa sai da zaman lafiya za a samu bunƙasa tattalin arziki da wadata. A huta lafiya.